أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك بركة مدسادها وأن مسألة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن سيقباد كراتمنا عمدة الأحكام واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 101 a cikin karatun wannan littafin muna cikin littafi ko babi wanda yake mana bayani akan al-qada shine zartar da hukunci mun karanta hadisi wanda suke da alaka da alƙalanci insha Allah yau zamu tashi hadisi na 368 hadisin Ummu Salma muna 26 ga watan Safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yi daidai da 11 ga watan 9 a kalandar Bature 2023 malaike cewa an Ummu Salma radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a jalabata khasm bi bab hujratihi فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها وأنا حديث إمام البخاري يا هتر رشيئتين كانت تلتان في كتاب المظالم babu ism man khasama fi batin wa huwa ya'lamu babu wanda yake mana bayani irin laifi wanda yayi jayayya akan ƙarya ya san bashi da gaskiya yazo yake jayayya a dan ya samu gaskiya alhalin ya san da akan ƙarya yake yace to wannan shine sakamakon abin laifin da za ya samu juzuyi na uku shayi na 131 hadisi mai lamba ta 2458 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin Kitabul Aqliya babu al-hukm bil zahir wal lahm bil hujja babu wanda yake mana bayani akan hukunci da zahirin al'amari idan an kawo alƙalanci wurinka abinda yazo zahiri koda ka san ba koda kana tunanin ba haka bane ba abinda yake zahiri akan shi zaka ma mutane hukunci kuma kuskure ne a da koda ya kasance kuskure ne aka kawo wannan hujja to wajibin ka kai aiki da zahirin al'amarin da yake na kan hukunci juzuyi na 5 shahi na 128 hadisi mai lamba ta 1712 hadisi ne wanda aka samu shi daga ummul mu'minin Ummu Salma yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sami'a jalbata khasm bi bab hujratihi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji cicce kuce na hayaniya irin tarzoma a bakin kofar dakin shi fa kharaja ilaihim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya huto zuwa gare shi fa qala sai yake cewa ala ku saurara innama ana basharun mislukum lalle ni mutum ne kwata kwacin ku wa innama ya'tilul khasm lalle tashin hankali yana iya zauwa wa'ansu su zo a kan suna wani tashin hankali kai in yi musu hukunci yake cewa fala'alla ba'dukum an yakuna ablagha min ba'd takallu a cikin mutanen nan guda biyu wanda suke rikici tsakaninsu
din ya kasance yayi daya dadin baki ne yadda zai samu yayi ikna'in wanda zai musu alƙalanci akan wancan akan shi yake da gaskiya yake cewa fa ahsibu annahu sabiqun dalilin dadin bakin shi ko dalilin gabatar da hujjoji na ƙarya da yi wanda suna nunawa gaskiya ne yake cewa sai in yi zaton lalle shine mai gaskiya fa aqdi lahu sai in zartar da hukunci in bashi gaskiya akan hukuncin da zan yi yake cewa to ku saurara fa man qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda na zartar da hukunci akan haƙƙin wani haƙƙin da ba nashi ba na dauka na bashi fa innama hiya qit'atun minan nar to tabbas haƙƙin nan da aka dauka aka bashi to wani bangare ne na daga wutar jahannama fal yahmilaha ya dau wannan wutar jahannama ya take ci aw ya daraha ko kuma insha Allah da lafiya ya barta ya mayar da mi haƙƙi haƙƙin shi idan muka leka wannan hadisin zan mu gani hadisi ne wanda yake karantar da mu wa'ansu abubuwa kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani innama ana basharun mislukum lalle ni mutum ne kutum kwacinku wannan shi yake nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba sai dai abubuwa wanda suke koye wanda ubangiji wanda ya labarta mi ya bashi labarin su ya labarta mana wannan kuma duk lokacin da aka hutar mu mutum aka hutar da wani abu aka hutar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu wanda baya daga cikin abin da ya sani wannan ya hutar daga da'irar gaibu shine yake cewa illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rashad sai dai abinda ubangiji ya zaba daga cikin manzannin shi ya bayyana ne a kaza kaza ne wannan kuma yana daga cikin bawadinul umura abubuwa wanda suke boye wanda ubangiji ya labarta wa manzon shi wannan kuma ba sa cikin gaibu shine ubangiji ya riga ya bayyana mana lalle innallaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaisa wa ya'lamu ma bil aram wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut lalle Allah shine wanda yake da ilimin ranar tashin kiyama ba wanda ya santa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqti wa liwaqtiha illa hu suna tambaya yaushe ne za a busa kawo yaushe ne za a yi tashin kiyama to ka wadi musu ba wani wanda ya san wannan ilimin mun ba shi ba ubangiji ba wani yana daga cikin abubuwan da ubangiji kada yake banta da su sune ilimin gaibi lokacin da za a yi tashin kiyama yake cewa kuma gurai ba san ba abin da za ta aikata a yau in an jima ba ko a yanzu abin da yake nan gabanin rayuwarta ba san ba me za ta aikata ba haka kuma rai ba san ba a ina za ta mutu ba kuma na hudu wanda muka tsallake shi ne unzulul ghais lalle ubangiji shi ne mai sabkar da ruwa daga sama gizagizai wa ya'lamu ma fil arham kuma shi ya san abin da yake cikin cikin ma'aikiya da wannan abubuwa ne ilimin gaibu ba wani wanda ya san shi in ba ubangiji ba abinda ko ya riga ya bayyana wa bawan shi wannan yana daga cikin bawadinul umur wanda ubangiji ya zaba bawan shi ya bayyana mai kuma idan ya bayyana mai ya fita daga cikin ilimin gaibu shi san ya nan yake nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya tantance mai gaskiya cikin mara gaskiya labudda ya kasance an bashi labari daga gun ubangiji shi shine yake bayyana mana lalle ni mutum ne kwatam kwacinku irin jayayya ko rikici yake iya zauwa yake iya karu kabri wa tsakaninku ku zo in yi muku hukunci yake cewa kuma idan na zo idan kuka zo in muku hukunci hukuncin da zan yi muku zan dora shi ne abinda kunne na ta ji akan abinda hujjoji suka bayyana babu wani abubuwa wanda suke tantance wanda zan nema didadin samu ko in tantance waye mai gaskiya cikin mara gaskiya shine yake bayyana mun in kuka zo in yi muku hukunci albarkacin wani likiti wanda ya kabe tsankaninku to ku sani ba ni ba na iya fahimtar waye mai gaskiya a cikin mamarar gaskiya sai abinda kunne na ta jiyar mini na daga hujjoji da mutum zai presente zai gabatar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuma takanyu a cikin waɗanda za su zo rigitin wani ya kasance yayi wani dadin baki kuma haka ake samu wani idan ya dauki mi kurwa yana hira zaka same shi kurbin din yayare ne sai ya kada ka kamar misalin da muka bada misalin wannan Ka'ab bin Malik lokacin da suka yi takhallufi zuwa ga yakin gazwatu Tabuka da yazo daga cikin abubuwan da yake radawa kanshi cewa wallahi tallahi ya sani mutun ne shi wanda ubangiji ya bashi baiwa ta hira ta zance idan ya tsara wallahi sai an bi yake cewa amma dai ya sani waye zai ta ya san waye zai ta yi uskanta ya mai hira yace ya san manzo Allah yana iyawa ya fadi Qur'ani ya sabko ya karyata shi
yace me ya kamata yayi shine bayyanar da gaskiyar shugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su sauraro hukuncin da ubangiji zai yi a kansu shine aka yi musu hukunci na a kaurace musu da ƙarshen iyallansu ma su kaurace musu tayi gidajensu har ya kai suka shiga cikin rudani ransu ta musu kunci sannan ubangiji ya saukar da aya akan ya gafarta musu yake cewa wannan yanayin gafartawa da aka yi a lokacin da ya shiga cikin kunci nake cewa idan ubangiji na ya gafarta mun zan yi sadaka da dukkan abin da yake duk dukiyar da ta shagaltar da ni ba ta yakin ba zan yi sadaka da ita lokacin da ubangiji ya gafarta musu yake cewa yazo manzo Allah yace mai to yayi wa'addawar zai sadaka da dukkan dukiyar shi manzo Allah yace a'a ka rike wani abu ka bada wani abu shine kan misalan da muka yi bayani akan malamai sun ce ko da mutun yayi addawar akan zaya bayar da dukkan dukiyar shi to bai halatta a gare shi ya bada abin da yake sama da sulusi shine yanciya to kun gani wannan yana nuna mana dabi'ar dan adam wani Allah zai bashi dadin baki zai zo ya tsara zance kuma abin da ya tsara tilasa akai akan shi shine mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana halin mu idan mun zo muna jayayya idan mun kawo rikici wurin alkali a yanke mana hukunci wani yahi wani dadin baki yake cewa to idan wanda yahi dadin baki ya tsara zance sai in yi zaton ai shine mai gaskiya saboda idan ya zo zai yi bayani ga abinda ake ga hujjoji nan dukkan wata hujja wanda zai ta iya haduwa ta bayyana lalle shine mai gaskiya zai yi kokari ya bada ta sawabin ta kasance ta baki ko kuma ta kasance wadda take karara wadda ana iya gani shaida yake cewa to tabbas ni abinda da ya sauka daga gare ni na daga hujjoji a kalkashin shi zan yi hukunci saboda ni menene mutum ne kwatankwacin ku ban san abin da yake batsinin al'amari ba sai abin da ubangiji na ya bayyana mu yake cewa to idan nazartar da hukunci na baiwa mai gaskiya rashin gaskiya na bawa mai rashin gaskiya gaskiya yake cewa to ya sani fa inna ma hiya qit'atun minan nar idan aka dauki haƙƙin wani aka baka dalilin dadin bakinka dalilin shaida ta zin dalilin hujjoji na ƙarya da ka kawo yace to tabbas ka tabbatar wa kanka abinda aka dauka aka baka na daga haƙƙin wani bangare ne na daga wucin jahannama yake cewa imma falyahmilaha ko ka dauka ka tai ka cutar jahannama ko kuma ka shafa mata lahiya ka mayar wa mai haƙƙi haƙƙin shi wannan shi kuma uquba rajiun alayhi za ta koma zuwa gare shi kuma shi kuma ubangiji yana nan a madakata ga azzalimai ba wanda zai kubce mai ko ba abinda ubangiji bai san ba abinda bawa yake aikata ba kenan daga cikin abubuwa da zan iya fa'idantuwa ƙarshen wannan hadisi shi shine lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kwatankwacin mu bai san gaibu ba khilafan da irin wa'ansu dariƙoƙi wanda suke tahiya akan a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu manzo Allah bai san gaibu ba duk wanda ya kirkira lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu to wannan ma ya koma ya raja imanin shi ba wani kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka hadi musu ba wani wanda ya san gaibu a sama daga ta farko har zuwa ta bakwai a ƙasa daga ta farko har zuwa ta bakwai ba wani wanda ya sani ba wani mahaluki wanda zai ce maka ya san abinda gobe za ta yi ko kuma ya san abinda idan mun fita daga cikin masallacin nan za a yi babu shi sai ubangiji kadai dan haka duk wanda zai yi ikrarin ya ce ai dai na daga cikin hususiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi sanin gaibu manzo Allah bai san gaibu ba duk wanda yayi wa haka ya wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka to ya ma manzo Allah ƙarya kuma shi kuma ya mana alƙawari duk wanda ya mai ƙarya to ya nemi masabkin shi mazabnin shi a wutar jahannama wayya zulilla haka hadisi idan mun leka zan mu gani yana karantar da mu lalle baya halatta lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kallafa mai hukunci da duk abin da yake bayyananne abin da yake koyeye ba shi ba hukunci akan shi shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya bayyana mana idan an zo abin da yake na daga hujja dalilin shi abin da ya samu na daga hujja akan shi za ya yi hukunci duk abin da yake kuma bayan haka shi bai sani ba kuma baya iya daukan baya iya ganewa wane ne mai haƙƙi sai ƙarƙashin hujja da mutum da za ya gabatar a gurin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu lalle ana jinjinawa ko ana tausasa zukatan alƙalai akan wannan hukuncin kasancewa an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lalle mutun ne abin da ya sauka daga gare shi na daga hukunci wanda yake bayyananne da shi za a yi hukunci to ina ga wanda kai koma bayan manzo Allah kai a matsayin ka na alƙali kuma abin da kai na zakazartar na daga hukunci kana da ladan shi kamar yadda muka yi bayani a tun farkon babu idan alƙali yayi alƙalanci ya zartar da hukunci akan masu jayayya guda biyu idan ya dace akan hukuncin shi yana da lada guda biyu idan yayi kuskure yana da lada guda ɗaya kuma ƙarƙashin hadisin zan mai iya fahimta wata mas'ala shine lalle ko da ya kasance ka zo gun wani ko gun alƙali mai hukunci ya maka hukunci ya dauki haƙƙin wani ya baka to ka tabbata wannan haƙƙin da aka baka baka da hurumin ka ci shi saboda haramun ne kenan ko da alƙali ya halatta maka cin wannan haƙƙin to ainihin yanda ka san ba haƙƙin ka bane ba to idan ka cika ci haram shine misali suke badawa misalin kamar wani yazo da jayayya yace ai waccan matan matar shi ce kurme kawo hujjoji a wurin alkali rana kaza a wuri kaza a gari kaza a ko a gidan suwani aka darma mai armanta babu wata hujja wadda zata iya kada shi akan abin da yake fada aka dauke ta aka ce aka bashi ya tafi tare da ita to haramun ne a gare shi ya amfani da ita saboda ya sani duk abin da za a yi a matsayin zina yake haka da za a dauki haƙƙin wani dukiyar wani a dauka a meka maka a ce maka a ai ga dukiyar wani ga ka san ba dukiyar ka bace ba a dauka a baka a yi zartar da hukunci a meka maka wannan dukiyar to tabbas idan ka ci wannan abin ka ci haram shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana innama hiya qit'atun minan nar wani bangare ne na daga wutar jahannama in ka ga dama ka dauka ka ci kuma in ka ga dama ka bar ta shine nan yake bayyana mana nan kamar ta'abiri ne shabihun bi qawlihi i'malu ma shi'tum yana kamantacceniya da abinda ubangiji yake bayyana ku tayi ku aikata abinda kuke so shi dai ya ishe ka ya isha ya ishe mai hankali ya yanka da daidai to kai kiran an baka dama kama kanka nasiha ko ka ci ko kuma ka bari saboda wannan abinda zaka ci shine wutar jahannama والله تعالى سي حديثي نغبا شيني حديثي نا 369 مالك يكي جوان عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله بن ابي بكر وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان وأنا حديث إمام البخاري هتر دشي أتكم كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان باب ونديجي من بياني شن القالي ينا إيا زرتد حكمتي game da masu jayayya guda biyu ko kuma mai fatawa ya hutar da fatawa game da wanda ya nemi fatawa a gun shi a lokacin da yake mai fushi ko lokacin da kuma fushi an sa irin abubuwan da yake gadarwa juz'i na 9 shahi na 65 hadisi mai lamba ta 7758 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin Kitabul Aqdiya babu karahati qada'i al-qada'i al-qadi wa huwa ghadban babu wanda yake mana bayani akan karhancin alƙalancin alƙali a halin da yake hushi idan yana cikin hushi to zamu gani yaya banza Allah sallallahu alaihi wasallama na hukunci ya zartar haramun ne bai dace ba akan shi ba shi Imam Muslim ya ce akan makruhi ne a game da alƙali yayi alƙalanci a halin da yake cikin hushi juz'i na 5 shahi na 132 hadisi mai lamba ta 1717 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdurrahman bin Abi Bakara yake cewa kataba abi babana ya rubuta wani ne baban nawa shine Bakara Abi Bakara shine Nufay bin al-Harith bin Kalida al-Thaqafi al-Basri kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu al-kunya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi garin Taif a hega Abubakar ya gangaro da kalkashin wata ɗan karamar tagoyi ya gangaro gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzo Allah zai mai alkunya da Abu Bakar ainihin sunan shine Nufayl bin Harith bin Kalida al-Saqafi al-Basri yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka sabka garin Basra bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu a shekara ta 50 a wata wada 52 a wata wada 53 amma da kai wanda suka kai ta 59 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda Imam Zahabi ya kawo bayanin shi a cikin asiyar juz'i na 5 shahi na 3 cikin siyarwa alamin nubala yake cewa babana ya rubuta ko kuma ni na rubutawa baban nawa shi wa shi Abdurrahman bin Abi Bakar yake cewa abinda na rubuta wasiqa ce zuwa ga dan shi ila ibnihi Abdullah bin Abi Bakara zuwa ga dan shi Abdullah na Abi Bakara wa huwa qadin bi Sajistan a lokacin nan shi Abdullah bin Bakaran yana matsayin alkali a garin Sajistan lokacin mun sani lokacin Umar yanda daula islamiyya yanda ta samu imtidad ta yadu ko ina ya kai musulunci ya kai an ciyo gariwa da jihadi to aka sanya shi Abdullah bin Abi Bakara a matsayin alkali a garin Sajistan yake cewa abinda babana ya rubuta ko ya sanya ni in rubuta shine Allah tahkuma baina sunaini wa anta ghadban kadda kazartar da hukunci tsakankanin mutane guda biyu a lokacin da kake mai fushi yake cewa dalili na akan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu domin ni lalle tabbas naji manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a garin shi yana cewa la yahkumu ahadun baina sunaini wa huwa ghabban a matsayin ka na alkali idan an kawo kazartar da hukunci tsakanin mutane guda biyu masu jayayya kada ka zartar musu da hukunci a halin da kake cikin mushi yake cewa wa fi riwayatin a wata riwaya la yaqdiyanna hakamun baina sunaini wa huwa ghabban mai hukunci kada ya zartar da hukunci game da mutane guda biyu masu jayayya a halin da yake cikin hushi shi kuma hushi abubuwa da yawa suna kawo hushi a halin an bata maka rai a halin kana jin yunwa a halin abubuwa dai daban-daban wanda suke sanya hushi to a duk lokacin shi sanya malumai suka tafi akan koda alkali ya ji cikin shi babu komi shi ma yana iya mai tasiri wurin hukunci saboda yunwa tana iya sanya hushi ya hawa kuma a faɗi maka wata magana ka zartar da hukuncin da zaka tsaurara akan shi in ya kasance ta'ziri ne zaka yi ta'ziri wanda zai huce gona da iri shi sanya ana so a lokacin da alkali zai hukunci ya kasance yana cikin walwala ya kasance yana cikin nishadi yanda zai saurari kowa ya fahimci kowa ya zartar da hukunci tsakanin kowa alkali ba mutum bane ba wanda yake masumi ba yana iyawa ya kuskure kamar hadisin da muka karanta izashtahada almujtahid fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid kama qala idan mai ijtihadi sawa'un alqali ko mai fatawa yayi ijtihadi ya dace akan ijtihadin shi to yana da lada guda biyu idan ya kuskure yana da lada guda daya kama qala sallallahu alaihi wasallam idan wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu haramcin alƙalanci tsakankanin mutane guda biyu a halin da mutun yake cikin mushi koda alƙalanci idan an ce alƙalanci koda wa'ansu mutane guda biyu suke zauwa su same ka suna kyautar da to a gunka suka ce wani dan Allah ka yanke mana hukunci tsakankanin wani da wani yake kai ko kuma ka yanke mana hukunci tsakankanin wani abu ne ya faru ka bawo ka ba mu gaskiya a cikin mu to halin da kake cikin mushi bai dacewa kai zanke musu hukunci tsakanin su kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle illa da sanya aka haramtawa alkali ya yanke hukunci tsakanin mutane guda biyu saboda wannan mushin yana shawwashi alkali zai rigitawa alkali al'amurka sai ya hana alkawari ya hana shi wannan alkalin ya samu matsaya akan hukuncin da zai yanke tsakanin waɗannan mutane guda biyu kuma da kai kamar yanda muka yi bayani mas'ala wadda malamai suka sadar da ita ga wadda take dangantaka da hushi shine suka kawo suka ce kamar misalin ya kasance mutun yana jin yunwa wadda ta huce gona da iri wadda zanta shakwasha shi ciki zai ringa kahara ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma ya kasance mutun ya cika cikin shi sosai cika cikin da zai sanya ya huce gona da iri shi ma a wannan halin malamai suka ce bai kamata ba alƙali ya zartar da hukunci ba idan ciki ya cika sosai shi ma yana iya kawo illa a ga samun abin da ake so. Wannan duka maganganu ne na malamai, kuma sun hada shi da irin wannan abubuwa wanda suke kawo ruhushi, ko kuma ya kasance an bata wa alƙalin rai a halin da aka bata mai rai, to bai kamata ba yanzu ya zamana ba a kotu ba, saboda kai ne abinda za ya zalunci wani a cikin tahiyyar shi, da babu giran zalunci duk ya aka yi shi dai yana da lada, amma dai ya sani an haramta mai yin alƙalanci a halin irin wannan halin da yake ciki na hushi, ko kuma ya kasance da kwai sanyi mai tsanani, ko kuma ya kasance da kwai zahi mai tsanani. Duka irin wannan abubuwa ne wanda suna iya tasiri game da alƙalin ya ga samun istiqama wurin zartar da hukuncin da yake so ya zartar da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Sai abu na ƙarshe wanda zan mu iya fa'idantuwa da shi a ƙarƙashin hadisin shi shine nasiha game da musulmai. Ngani wannan a matsayin shi na ma'ahin shi ya sai irin yaunin da aka dora mai na alƙalanci tsakanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasa abiwa ba, sai da ya dau takarda ya rubuta, ko yasa aka rubuta wa dan shi, to ga abinda naji gun manzo Allah daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da haka bai kamata ba a ce ba duk lokacin da muka ga namu ya samu wani matsayi mu ringa nema muna kiza shi da abinda zai sanya ya rasa samun istiqama, ya rasa samun abinda yaurin da aka dora mai a kan shi. Mu yi kokari mu mai nasiha ta kowane bangare duk abinda muka ji ga irin wannan mai matsayin, ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada ya karantar, to mu yi kokari mu karantar da shi diddan ya tsaya akan turba ta daidai, a yi wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adalci akan yaurin da aka dora mai a kan su. Wallahu ta'ala. Sai hadisi na gaba, hadisi na 370 مالك يقول عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله ووقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتا. وأن حديث إمام البخاري يهو ترشيئة في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور. Babu wanda yake mana bayani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada akan shaida ta zur, shaida ta ƙarya, abinda baka gani ba ka zo kai shaida akan shi, ko kuma shi ne bayyana ya wadi abinda zai wadi na ƙarya diddin ya dauki hakkin wani ya maida shi nashi. Juz'i na uku, shahi na 172, hadisi mai lamba ta 2654. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul iman, babu bayanin kaba'ir wa akbaruha. Babu wanda yake mana bayani akan manya-manyan zunubai da abin da ya yi su girma kuma daga zunubai. Idan an ce alkaba'ir manya-manya, kuma wa akbaruha da abin da ya yi su wannan manya-manya, misalin shirka ga Ubangiji. Juz'i na ɗaya, shahi na 64, hadisi mai lamba ta 87. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Rufai ibn Habili al-Haris ibn Kalida al-Thaqafi al-Basri, wanda ake kiran shi ake bi al-kunya da Abi Bakara, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir. Ku saurara, shin bazan ba ku labari ba akan manya-manyan ko manya-manyan zunubai akbar, wanda ya yi kowanne daga cikin manya-manyan zunubai. Ai da kwai sai kaba'irin suna da yawa, shan giya, zina, to dukkansu kuma su ma da kwai waɗanda suke uwayensu a wurin aikatawa. Shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zana mana manya-manyan su guda uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda salo irin na karantar da sahabban shi, ya maido hankalinsu, kowa hankalin shi ya dawo zuwa jikin shi, manzo Allah sai da ya maimaita musu uku. Shin bazan ba ku labari ba, labarin manya-manyan zunubai wanda ya dace ku nisanci da su, diddan ku samu rahamar Ubangiji gobe kiyama? Ya maimaita musu uku. Qulna bala ya Rasulullah, sahabban da suke gunshi suka ce kwarai ko ya ma'aikin Allah, ai abinda yake zamna a gunmu ke abinda yake zamna da mu a gunka kenan, mu san hukunce na shari'a, abinda zamu nisanta mu nisanta, abinda zamu gabato zamu rike shi da matamna, mu rike shi da matamna, duk dan mu samu rahamar Ubangiji gobe kiyama. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-ishraku billah, na harko daga cikin manya-manya gaggan manya-manyan zunubai shi shine hada bautar Allah da ku. shi kuma ubangiji ya riga ya bayyana mana innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahun nar wa ma lizalimin min ansar. Duk wanda ya hada bautar Allah da wani, to tabbas ya tabbata la mahalata mu kuma shuhudin jahannama ce. Allah ya riga ya haramta mai shiga gidan aljanna, mu kuma shuhudin jahannama ce. Kuma ya tabbata a gobe kiyama ba shi da wani wanda zai taimake shi, ba shi da wani wanda zai taimake shi. Ai, shirka ga Allah shine huto na huto ga Ubangiji. Bayan irin duk rahamar da ya maka, duk irin gatan da ya maka, ya yi ka, ya halicce ka, ya maka dukkan wa'ansu ni'imomi, ka dawo kake tattaki a saman doron ƙasar nan, ka diba girman Ubangiji, ba wanda za ka rena illa ka haɗa bautar shi da wani. A shi sanya matakin da Ubangiji ya ɗauka a kan shirka, mataki ne mai tsauri wanda duk wanda ya tarar da shi yana bautar wani koma bayan shi, yana haɗa bautar shi da wani, to tabbas babu wani rangwame a gun Ubangiji. Mai sefa sai tsirkata zuwa wutar jahannama. Allah kiyaye mu. Ita kuma wutar jahannama nan duk wanda ya shige ta, in dai wannan shi ne kudurin shi, to wallahi yana madawwami a cikinta har abada. Waye za a iya huddawa da wutar jahannama? Shi ne wanda a cikin tsheshi da kai daidai misbala zarrati na daga imani. Shi kuma wanda za a haɗa bautar Allah da wani, an yi mai zaton imani a gun Ubangiji? A abada ba a mai zato ba. Shi ne ya kawo mana babban daga cikin manya-manyan zunubai, shi ne haɗa bautar Allah da wani. Kuma haka yake bayyana mana a cikin suratul nisa, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Lalle Allah baya gafartawa wanda ya haɗa bautar wani, bai ya haɗa bautar shi da wani, amma dai koma bayan haka duk abin da bawa za ya aikata na daga manya-manyan zunubai, Ubangiji yana kallon shi da rahama ya gafarta mai, amma dai shirka babu hira a gafarta. Shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara da ita, shi ne ya fara yake cewa al-ishraku billah, haɗa bautar Allah da wani. Shi kuma wai ba wai sai mutum ba ya huto ƙararra ba yana kira ba, yana bautar wani, yana abubuwa da yawa wanda muke aikatawa, za ka samu mutum yana cudanya bautar Allah da wani. Misali mu ɗauki masalar tawassuli da mutum da yake yi. Shi kuma shi an karantar da kai a aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, baya halatta mutum ya yi tawassuli illa ga abubuwa. Shi ne in ma mutum ya kasance ya yi tawassuli da ayyukan shi na gari, wannan shi ne abin da zai ba shi damar ya samu gata zuwa ga Ubangijin shi. Su kuma abin da ake karantar da wa'ansu daga cikin wa'ansu tariƙoƙi, za a riƙa nuna maka ai wannan tawassuli ba wajibi ne ba sai ka yi ba. Idan ba ka yi tawassuli ba, baya yiwuwa ka isa zuwa ga Ubangijinka. Sai suke nunawa, suke baibaita tawassuli. Menene idan muka ɗauka a can da mi kafirin Quraysh suka faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suke imani da uhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa, mu mun sani wa ba mai yi sai Allah, ba mai kashewa sai Allah, ba mai arzutawa sai Allah, ba mai kaza sai Allah, mu ma inda muka samu aka sai shi shine kiran ma da muke yi wa mu muna kiran waɗannan ne dukkan su sadar da mu zuwa ga Ubangiji, muna kiran salata da uzza da manata dukkan su sadar da mu zuwa ga Ubangiji. Wannan a shi ne aka zo aka yi shekara 13 ana yaƙar su, ana kiransu har ya kai aka yaƙe su. Yanzu da lokaci ya huce, aka huce wannan abubuwa, a zo a kawo gunki a bauta ta mai, a yi tawassuli zuwa gare shi, sai aka sake wa tawassuli wani sabon salo. Shi shi ne aka zo za a ce maka a'a, ai wani kai a matsayinka na muridi, in baka wata kan wani ba har abada ba ka kai zuwa ga Ubangijinka ba. Meye bambancin shi da wancan? Meye bambancin shi da ka zo ka sanya gunki ka ringa bauta ta mai? Ba su da wani bambanci. Kai ma kana nan kan tribal waɗanda suka kawo da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muna kiran su ne don su kusantar da mu zuwa ga Ubangiji ba dan wani abu ba. To ka gani za a sanya wa mutum, shi ya sani a zuciyar shi yana tunanin a'a ai duk abin da yake sallar da yake Ubangiji yake wa, komai da yake yi Ubangiji yake wa, amma dai shi ba ya sani ba, baya yiwuwa wannan abubuwan da yake aikatawa su kai zuwa ga Allah sai ya bi ta kanshi wuce. Duk wanda ya kasance yana haka, to da shi da wanda yake zauwa ya sanya gumki gaba ya bauta ta mai dukkan su uwa su daya. Kuma idan mutum ya mutu akan haka, to babu wani rangwame da za a samu gobe kiyama illa wutar jahannama. Allah kiyaye. Sannan na biyu yake cewa wa hukul walidain, shi ne da da tir bijirewa iyaye in biyayya da iyaye ga abinda ake so ka aikata game da iyayenka kai kuma sai ka ce a ai kai ma ga abinda ranka yake so zaka gani yana gaba da iyayen shi abinda za a sani ya shi yace a shi ai gwar ruwan shi ai bai kai ba wane ne wannan idan muka dauki wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana nuna mana girman haƙi na iyaye akan kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul luqman yake bai anishkur li wali walidayka ilayil masira ubangiji ya hada godiya da bawa zai yi me kuma da godiya da zai yi wa ma'aikaci in yaya zai ma'aikanka ne wajibi ne ka yi musu biyayya in yaya al'amari ya kai a hali dai ne ba a baka ta maka musu biyayya ba shine cikon magana shi yake cewa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum ba idan suka yi da kai suka yunkura suka yi da kai akan ka bauta wani koma bayan Allah ka hada bautar Allah da wani yake cewa to wannan a halin wannan to ka bijire musu ba kai ba su amma dai kyautatawa wajibi ne koda ba a yi ka ya kasance yana rike da wani addini ko ba bayan addinin musulunci kyautata bai wajibi ne a gare ka haka ubangiji yake bayyana mana dan ya nuna mana girman ma'aifa akan mu haƙƙin su yake cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijin ka ya riga ya hukunta ya zartar kada a bautatawa wani koma bayan shi haƙƙi na biyu sai ya kawo to bayan wannan wa ka san yaurin da yake kanka kai ka kyautatawa ma'aifanka kyautatawa ma'aikata yana daga cikin manya-manyan gimshikai ko kuma manya-manyan abubuwa wanda ubangiji ya mana kashe ji akan mu yi kokari mu kiyaye su haƙƙi iyaye haƙƙi ne wanda yake wajibi wai kuma wannan haƙƙin nasu a har abada ba da ma kana cikin rayuwa har abada ba zai tsaya akan ka ba ko da sun mutu wajibinka ne ka isar da soyayyar su ta zumuncin su duk waɗanda suke zumunci tare da su waɗanda suke soyayya tsakanin su to wajibinka ne ka isar musu da wannan zumuncin ko da lokacin da kake rayuwa tare da su kai baka sadar da zumuncin su suke sadarwa bayan Allah ya amshi ransu to wajibinka ne ka isar musu da wannan zumuncin nasu da soyayyar su wajibi ne mutum ya tsaya ya jajirce wannan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya taɓe wanda ya tarar da iyayen shi guda biyu a haye musume dalilin shiga gidan aljanna ba wannan shine ake kira da tababbe menene zaka musu ka shiga gidan aljanna shine kyautata musu duk abinda zai sanya ka sanya musu nutsuwa a cikin rayuwa duk abinda zai sanya su ƙara yarda da kai to wajibinka ne kai shi ba wani mustahabi bane ba wani wajibi ne kai shi Allah taimake mu, Allah ƙara musu lahiya, Allah sanya mu wani da su lahiya. Yake cewa na gaba wa kana muttaki'an. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kishin gide lokacin da yake wannan maganganun guda biyu. Yake cewa fajalasa sai ya zauna. Saboda wata magana ce zai musu. Magana ce ta keta al'ummar jama'a. Magana ce ta cin mutuncin mutane. Magana ce ta cin haƙƙin da ba naka ba. Ba wai dan maganar da ya musu a baya ba ta yi wannan maganar muhimmanci ba a waccan magana ce tsakaninka da kai da ubangiji magana ce tsakaninka da kai da iyayenka suna daga cikin manya-manyan zunubai idan kai tunda Allah ya rai da su sai ya ƙara maka da wata magana wadda idan kuka ce za ku yada ta tsakaninku to za ta haddasa fitinar da ba wanda ya san kashe ta in ba ubangiji ba shine yake cewa ala ku saurara ka shedunku ku saurara wa kaulin zuwa da faɗawar da take takaiya ana wa shahadatu zuwa ku saurara shaida ta zai a kiraye ka ko kuma ka zo gaba alƙali ka san haƙƙi ba naka bane ba kurum ka ringa faɗa ta ƙarya faɗa ta zub wanda ba ma sami'ina bi hadha fil millatil akhira kai ne ka fabra kayan ka kai fabrikin ƙaryar ka dan kurum ka dauki haƙƙin wani ka maida shi naka ko kuma ka tafi wurin wani wanda za ka hada baki tare da shi ku zo kurum ka faɗi me ga abin da nake so ka faɗi ya zo ya faɗi ƙarya ya yi shaida ta sa yake cewa to ka shaidunku wannan suna ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke manya-manyan abubuwa wanda suke kai mutum fitar jahannama direct sahabban manzo Allah Abubakar yake cewa fa ma zala yukarriruha manzo Allah bai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi bai gushe ba yana maimaita wannan kalmomin guda biyu ala wa qawlu zur wa shahadatu zur yake cewa hatta qulna laita husaka da sai da muka ce da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru da bakin shi saboda tausayi da muke mai saboda karkar hancin da muke kyamatar da muke yi husatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda muhimmancin su sai Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwa guda uku da ya karantar da mu abubuwa ne wanda idan muka ce za mu yi su to gogon mu ba ta wuce lahiya ba wuce jahannama ita ce makoman mu ai can bayan hadisin da muka karanta na Ummu Salma ya bayyana mana ko ka ci haƙƙin wani dalilin kiyaya da zaka yi dan a baka haƙƙin wani ya kasance maka wani bangare ne na daga wucin jahannama ka ci ko kuma ka bar shi ka ruha wa kanka asiri ka samu wannewa gobe kiyaya kira abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan hadisin shine lalle idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu ubangijinmu ya kasa mana zunubi kashi guda biyu da kai manya-manyan zunubai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana akbarul kaba'ir kinan da kai al-kaba'ir da kai as-sagha'ir da kai manya-manya da kai kuma kanana shine can ubangiji yake bayyana mana in tashtani bu kaba'ir ramatun hauna anu mukaffir ankum sayyi'atikum wa nukhilakum min khalqin kadima idan kuka nisanci manya-manyan zunubai to zan mu kankare muku kananan zunubai kinan duk lokacin da mutun zai nisanci aikata manya-manyan zunubai bujirewa kin biyayya ga iyaye shirka zina shan giya abubuwa ga san manya-manyan luwadi manya-manyan zunubai to wa'annan kananan ubangiji shi zai dauki yaudinsu shi zai gafarta ma ba shi yake cewa daga cikin duk da kasancewar malamai sun yi sabani akan to wa'anne ne manya-manyan zunubai wanne ne kuma kananan zunubai akwai wata kalma ta Ibn Taymiyyah da ya kawo a cikin majmu'ul fatawa yake bayani yake cewa idan aka ce maka manya-manyan zunubai su ne duk wani zunubi wanda za a ce maka idan ka aikata da kai haddi a kai shi kamar misalin zina ai da kai haddi da aka dora wa wanda ya aikata zina haka shan giya idan ka sha da kai haddi da za a yi maka kazafi idan kai da kai haddi da za a yi maka yace to wa'annan su ne ake kira manya-manyan zunubai ko kuma ya kasance zunubin da kai wa'idi a kan shi ubangiji yayi narko na daga azaba ko yayi tadadi na daga azaba ga wanda ya aikata irin laifi kaza wannan shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai ko kuma ya kasance ubangiji ya zana mana idan wani ya aikata kaza ubangijin shi ya tsine ne wal'anahu Allah wa kadiba alayhi ya tsine mai yayi hushi a gare shi wannan shi ma laifin da aka kiranye shi idan mutun ya aikata shi an tsine mai an yi hushi a gare shi shi ma wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai ko kuma laifin da ya kasance idan mutun ya aikata ubangiji ya kore mai imani idan ka aikata kaza tabbas baka daga cikin masu imani ko ba za ka shiga gida aljanna ba wannan shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle manya-manyan zunubai daga cikin manyan su shine hada bauta Allah da wani kamar yadda muka kawo aya akan ubangiji baya gafartawa wanda ya hada botar shi da wani amma dai koma bayan haka ubangiji yana gafartawa ga wanda ya ga dama shi ma ga wanda ya ga dama ba ga kowa ba zaka aikata ubangiji in ya ga dama zai kama ka da lahinka idan bai ga dama ba kuma zai ruha maka asiri gobe kiyama ya sanya hijabi tsakaninka da kai da jama'a idan an zo ba a maka tonan zilili ba a gaban jama'a ba za a sanya hijabi ba wanda yake ganin ka daga kai sai ubangijinka za a ce bawa na ka aikata kaza a lokacin nan dalilin rahin asiri na ubangiji ba ka yi jayayya ba za ka bayyana ka ce kwarai ko ubangiji na zan na aikata a lokaci kaza ka ce to dan haka ka dahi na gafarta maka shine wa yakfir ma duna zalika liman yasha'u ga wanda ya ga dama Allah sanya mu daga cikin wanda za a mana liman yasha'u sai daga cikin hadisin abinda za mu iya fa'idantuwa da shi shine haƙƙin iyaye iya girman haƙƙin iyaye kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi bijire musu kin biyayya tare da kin biyayya game da iyaye ya sanya shi a matsayi na biyu kamar yadda muka kawo ayoyi wanda suke nuna mana ubangiji ya hada bautar shi da biyayya ga iyaye kyautata musu Allah ya dakatar da mu da yi musu kyautata musu a rayuwar mu ta nan duniya da kuma sannan idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu hadarin shaida ta ƙarya ko kuma faɗa ta ƙarya saboda neman haƙƙin da ba naka ba ya kasance naka. Wallahu ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na ƙarshe ƙarƙashin babu malai yake cewa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim walakin al-yamin 'ala al-mudda'a alayhi. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitab at-tafsir suratu Ali Imran ya ayyuhal ladhi ya innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila. Kaga wa'inda suke canza ayoyin Allah da wasiyya wanda Ubangiji ya musu ga alƙawari na Ubangiji akan wata ƴar karamar rantsuwa da za su yi don su samu wani abu daga duniya, to wannan ma su tabbata ba su da wani rago a gobe kiyama. Imam al-Bukhari ya kawo tafsiri wannan ayar ƙarƙashinta ya kawo wannan hadisin juz'i na 6 shahi na 35 hadisi mai lamba ta 4552 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitabul aqdiya babu al-yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi babu wanda yake mana bayani akan wanda aka kawo ƙara in yana so ya wanke kansa a gaba alƙali shi shine yayin rantsuwa akan tukumtar da ake yi shi ainihin al'amari ai shine ai wanda ake ƙara da wanda aka kawo ƙara wanda yake ƙara da wanda aka kawo ƙara wannan shine ai dama jayayya kullun tana kaurewa ne game da mutum biyu bangare daya wanda su suke da suke gani su suke da haƙƙi su suka kawo ƙara wurin alƙali bangare daya wanda ake tugumta wanda shi kawo shi za a yi mimi zai wanke shi a wurin alƙali shi shine rantsuwa da za a yi shi kuma wanda ya kawo ƙara shi kuma ya kawo shaida wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci kuma idan ana so a tabbatar da gaskiya to wannan shi ne wanda za a bi wannan tsarin za a bi kuma a samu adalci tsakanin jama'a. Zamu karanta hadisin nan shi zai bayyana mana illar da sanya shari'a ta tabbatarwa da haka juz'i na 5 shahi na 128 hadisi mai lamba ta 1711 hadisi ne wanda aka samu shi daga Hibrul Umma Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle annabi ne tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa law yu'ta an-nasu bi da'wahum da wai mutane za su ringa tahiya wurin alƙali wurin mai zartar da hukunci su kawo kukansu su ce ai wane ya ci kuɗi na ko wane ya muni kaza a ɗaukan muni hukunci kurum kai tsaye sai a ɗauki hukunci yake cewa ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim yace da mutane da sun kirkiri ƙarya sun zo sun kawo kuka sun kawo ƙaransu zuwa ga alƙali akan ai wane ya kashe musu nasu ko kuma wane ya ci dukiyarsu inda za a bada dama haka a ce kurum idan an maka ba daidai ba kai ƙara daga ka kawo ƙara ba a buƙatar sai an saurari wanda ka kawo ƙaran akan shi kurum ya zartar maka da hukunci za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane da sun dinga kirkira wani ya dora wa wani kurum dan bai san shi sai kai shi wurin alƙali ya ce wani wallahi ai ya ci kuɗi na a fatan mun haƙƙi na ko kuma a ai wani ya yanka wani kuma ga ya yanka wani a daukan mun ko wani ya kashe wani a mun kisasi shi ne yake cewa da in ba dan haka ba yake cewa walakin sai dai mu dai a bangaren shari'a abinda shari'a ta zartar mana shi shine al-yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi rantsuwa gaman da wanda ake tuhumta. Ina fata an fahimta mutum biyu ne suka kawo mutum biyu ne suka zo gaba alƙali daya shine ya kawo ƙara daya shine wanda ake ƙara an fahimta wanda ake ƙara kenan shi yana zaune ana tugumta shi ne akan ya aikata kaza kinan da kai wanda ya kawo ƙarin shoran alƙali yake cewa to inda za a saki shari'a a ce kurum mutum idan ya zo gun alƙali akan yana da wani ya mai lahi za a ɗauki haƙƙin shi a maida mai ba tare da an tsaya an yi bincike ba yake cewa da mutane da sun yi sakaka sun taho kurum duk wanda ya maka ba daidai ba ka kawo kukan shi a ɗaukan masa haƙƙinka yake cewa sai dai al'amarin ba haka ba yake ba idan ka kawo ƙarin wani wurin alƙali to kai fa wajibi ne waka zo da hujja ita ce albayyana dalili akan abin da kake faɗa lalle haka ne shi kuma wanda ake tugumta wanda aka kawo ƙaran shi kuma zai yi rantsuwa yace na rantse da Allah da ya halce ni wannan lahin da ya dora mun ba ni bane ba shikenan saboda tabri'atu zimma al-aslu bara'atu zimma ainihin shi wannan mutumin da aka kawo ƙara bai aikata laifi ba dukkan rai ta dan adam ba wanda take da laifi sai idan hujja ta tabbatar lalle ya aikata sannan a lokacin da za a kama shi lalle ya aikata wannan ita ce ka'ida ta shari'a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana idan an kawo wanda ya kawo ƙara zai zo da bayyana ita ce hujja akan lalle abin da ya zo da shi ƙaran shi da ya kawo ai dalilin shi gashi nan imma ya kasance shaidu ko kuma wata hujja wadda take tabbatarwa gashi nan abin da aka aikata haka shi kuma wanda ake tugunta shi kuma zai yi rantsuwa rantsuwar shi kaya ta isar mai da rashin wannan tugunta wannan shine ka'ida ta shari'a kenan daga cikin abubuwan da zan mu iya fa'idantuwa karkashin wannan hadisin baya halatta a yi hukunci da wani abu kuma bayan abinda shari'a ta zartar mana shine abinda shari'a ta bayyana mana shine idan wanda ya kawo ƙara zai kawo hujja wanda ku ake tuhumta shi kuma zai yi rantsuwa idan ya san bai aikata ba amma dai kuma kada ya manta hadisin da muka koma kan karanta a baya duk wanda ya ci haƙƙin wani to ya tabbata wani bangare ne na daga wutar jahannama ya dauka in dai ba a karkashin shi shine kuma zai bayyana hadisin yana karantar da mu lalle duk lokacin da za a kawo ƙara wurin alƙali to farko abin da zai diba wanda ya kawo ƙarar ya kawo hujja albayyana shi kuma wanda ya yi inkarin abin da ake tugunta shi da shi za a yi rantsuwa shine Imamul Baihaqi ya kawo annal bayyinata ala al-muddai wal yaminu ala man ankar kuma tana ɗaya daga cikin manyan ka'idodi cikin qawa'idul fiqhiyya al-bayyinatu ala al-muddai wal yaminu ala man ankar iskal ashi istinbat al-hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisi yana karantar da mu hikimar da ta sanya ba a dauki ba da'awa ko kirkira ko kira ko tugunta na wanda ya kawo ƙara akan wanda aka kawo ƙaran shi shine ya kasance wannan hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana da za a yi sakaka a saki kowa a ce kurum wanda ya kawo ƙara a bashi haƙƙin shi ba tare da ya kawo hujja ba ba tare da shi wanda ake tuhumta ba yayi rantsuwa ba yace ai da mutane sun halatta jinanan mutane kuma sun halatta dukiyoyin mutane dalilin ƙarya buhtana Allah ta'ala sai litahi sabo sai ba hadisin da yake cikin hadisi ne mai tsaho hadisin Nu'man bin Bashir ina tunanin minti kusan 13 suka mana saura mun shige shi mun yi kokari mu yi da sakaranta shi amma dai sharhin shi zai mana wahala gaskiya hadisi yana da tsaho kuma yana da fa'ida sosai ko mu bar shi zuwa sati mai zawa Allah kai kenan inda kai mai tambaya a cikin littafin da muka karanta da alƙalanci ha ai sharhi littafin kitabu da aka yi ma a yi sharhin shi a hannun to ha? Minti biyu da ku? Iya ya yi da tambanta to zan mu tsaya a nan kenan sha Allah sati mai zawa sai mu shiga sabon littafi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu daɗin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu abinda ba ma iya ba Allah iya mana muna tawassali ga wannan zama da muka yi Allah ya sake tada mu kalkashin inuwa da arshi ya sake haɗa kawunan mu kalkashin inuwa da arshi ya gafarta mana ya sanya aljanna ita ce matabbatan mu ɗan uwa da abin da arziki masu bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a cikin shi Allah ya mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka يسجى يكسنسي أولا ذام بري بايا ما سأمانا على أمالي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك